Daga nan birnin Washington DC sashin Hausa na muryar Amurka ne ke magana akan mitoci 19 31 49 60 sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu raron mu a jamhuriyar Niger kuma na iya kama mu kai tsaye a tashar VOA Africa dake akan mita 102.5 sai kuma gidajen radio amfani sarauniya fara'a nomad dalol har madaniya muryar arewa. Ana iya kama mu ta hanyar sadarwa a kodai yaushe akan voahausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum, barkamu da safe. Yau Juma'a ta babbar rana, 9 ga watan Yuni shekara ta 2017. Ni ne Sarfil Hashin Gumel tare da Grace Alheri Abdu da ma sauran abokan aiki ke farin cikin kamu ku wannan shiri a daidai wannan lokacin. Yanzu dai ga kanin labarai.
To Sarfilu, daraktan kuma binciken manyan laifuka ta Amurka FBI da aka kora James Comey ya ce shugaba Donald Trump ya nemi ya yi masa biyayya, ya kuma bukace shi da ya daina binciken da ake gudanarwa kan tsohon mai ba da shawarwari kan harkokin tsaro Michael Flynn. Masu kada kuri'a a Burtaniya sun kawo koma baya ga jam'iyyar Prime Minister mai ci a zaben da aka gudanar da ta bukata a yi tun kafin cikar wa'adi. Kana ana kyautar zaton mutane uku da aka kama a samamen da aka kai ranar Laraba a birnin London suna dab da kammala wani shirin kai harin ta'addanci a birnin.
Kanin labarin kenan aka ji. A daren jiya Alhamis ne aka samu tashin wani bam da ya kashe wasu yara kanana a jihar Adamawa.
Yaran kuma da suka kusin gida sai suka fara bude abu, da suka bude shi bom ne sai tashi da yara biyu, ɗayan kanshi kacakata, biyu kuma suna asibiti.
Muna ɗauke da cikakken bayani kan wannan lamari. Haka kuma gwamnatin jihar Kaduna na ci gaba da kokarin ganin an kamo matasan da suka tara taro a garin Kaduna suka nemi a raba ƙasa. Haka kuma muna tafi da shirin lafiya uwar jiki wanda Jummai Ali za ta gabatar. Za kuma mu kamo karatun Alkur'ani mai girma, amma duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da asuba ga cikakkun labaran. Daraktan hukumar binciken manyan laifuka ta Amurka FBI da aka kora James Comey ya ce shugaba Donald Trump ya nemi ya yi masa biyayya, ya kuma bukace shi da ya daina binciken da ake gudanarwa kan tsohon mai ba da shawarwari kan harkokin tsaro Michael Flynn. Comey ya shaidawa 'yan majalisa cewa bayanan da shugaba Trump da mukarrabansa suka bayar kan dalilan korarsa sun daure masa kai.
The administration then chose to defame me and more importantly the FBI by saying that the organization was in disarray.
Yace gwamnati ta zabi bata min musamman ma hukumar FBI suna cewa hukumar tana cikin rudani kuma wai bata da shugabancin kware. Kuma ma'aikatan ba su da kwarin gwiwa kan shugabanta, dukan wannan ƙarya ne. Kuma na yi nadama ganin cewa an shantalawa Amurkawa ƙarya. Comey ya ce ranar 14 ga watan Fabrairu Trump ya ce masa ya yi watsi da binciken Flynn da ake gudanarwa. An kori Flynn da kwana ɗaya a lokacin sabili da shantalawa mataimakin shugaban ƙasa Mike Pence ƙarya da ya yi dangane da tattaunawarsa da jakadan ƙasar Rasha. Comey ya ce shugaba Trump bai umarce shi ya dakatar da binciken Flynn dangane da alakar sa da Rasha ba, sai dai ya ce na ɗauki abin da ya faɗa da wannan manufa.
Masu kada ƙuri'a a Burtaniya sun kawo wa jam'iyyar masu ra'ayin 'yan mazan jiya mai mulki ta Prime Minister Theresa May koma baya a zaben da ta nema a gudanar da nufin neman goyon bayan tattaunawar da za a yi dangane da ficewar ƙasar daga ƙungiyar Tarayyar Turai. Sakamakon farko na zaben na nuni da cewa kasadar da mai ta yi na kira a gudanar da zaben da wuri ya game da matukar cikas, inda jam'iyyar take fuskantar barazanar rasa rinjaye a majalisa. Wata kungiyar kafofin watsa labarai ne ta gudanar da binciken bisa ga tambayoyin da suka yi wa waɗanda suka kada ƙuri'a yayin da suke barin mazaɓu a duk faɗin ƙasar. Idan haka ta tabbata, sakamakon zaben zai zama abin kunya ga mai, wadda ta sa a gudanar da zaben shekaru uku kafin cikar wa'adi da begen samun ƙarin kujeru da rinjayen da take da shi, da kuma ƙara samun ƙarfin gwiwa a tattaunawar Burtaniya da ƙungiyar Tarayyar Turai. Idan haƙar ta bata cimma ruwa ba, mai yiwuwa a matsa mata lamba ta yi marabus. Ana hasashen cewa jam'iyyar masu ra'ayin riƙau za ta samu kujeru 314 yayin da jam'iyyar hamayya ta Labour za ta samu kujeru 266. An yi kiyasin cewa jam'iyyar Scottish National za ta samu kujeru 34 yayin da jam'iyyar masu saucin ra'ayi kuma za su tashi da kujeru 14. Idan aka tilasta mai ta yi murabus bayan watanni 11 da hawan takardar mulki, wa'adin mulkinta zai kasance mafi gajarta a tarihin ƙasar tun daga shekara ta 1920.
Ana kyautata zaton mutane uku da aka kama a samame da aka kai ranar Laraba a birnin London suna dab da kammala shirin kai harin ta'addanci a babban birnin ƙasar ta Burtaniya, irin wanda aka kai ranar Asabar a gadar birnin bisa ga cewar jami'ai. Mutanen waɗanda dukansu suke kimanin shekaru 30 ba su da alaka da harin da aka kai da mota da kuma wuka a gadar birnin London da kuma yankin Borough na birnin, wanda ya sanadiyar mutuwar mutane 8 kimanin 88 kuma suka wato 48 kuma suka ji raunuka bisa ga cewar jami'an 'yan sanda. Rahoton kama su ya balla a daidai lokacin da aka fitar da wani sabon hoton bidiyo na yadda 'yan sanda suka harbe mutanen da suka kai hari kan gadar birnin London din ranar Asabar. An nuna jami'an 'yan sanda suna ta dira daga motar su wadda take kan tafiya domin harbe mutanen, wato mutanen 'yan daƙiƙa da fara kai hare-haren, abin da ya kawo ƙarshen tashin hankalin cikin mintoci 8 da farawa. An kuma fitar da hoton bidiyon mutane uku da suka kai harin a gadar birnin London, Kuram Sharadbat, Rashid Ridouni da kuma Yusuf Zagba, suna tattaunawa a kofar wani wurin motsa jiki da ke gabashin birnin London inda musulmi zalla ke halarta, wanda kuma mutanen suka saba zuwa.
To, labaran duniyar na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Wata kotun soja a kasar Kamaru ta hana bada belin waɗansu shugabannin kungiyoyin farin kaya biyu da ake zargi da bada umarnin tashin hankali da aka yi arewa maso gabashin kasar da kuma kudu maso yammacin cikin watan Disamba. Suna daga cikin sama da mutane 20 da aka kama dangane da yajin aikin da aka gudanar a yankunan kasar Kamaru da ake amfani da harshen Ingilishi. Kira da ake yi na neman sakin su yana ƙara haifar da tashin hankali, ya kuma kasance ƙadangaren bakin tullo a zaman tattaunawar yayin da yajin aikin ya shiga wata na 7. Mutane 27 da aka kama dangane da yajin aikin sun sake bayyana gaban kotun sojin ranar Laraba. Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. A daren jiya Alhamis ne aka samu tashin wani bom da ya kashe wasu kananan yara biyu, ya kuma jikkata wasu a unguwar Fadamen Rake da ke garin Home a jihar Adamawa, kamar yadda za ku ji daga bakin wani ɗan unguwar a wannan rahoton da Ibrahim Abdulaziz ya haɗo mana.
Ya zai da mota da yara ya ba su wani abale da ya ke karshe ku kai gida ma iyayen ku, taraba ne za a jaraba muku. Yaran kuma da suka kusan gida sai suka tsaya buɗe abu, da suka buɗe shi bom ne sai tashi da su. Yara biyu, ɗayan kan shi kata-kata, biyun kuma suna asibiti sun ji kata, abun ya ji musu sosai. Hannunsu wani da yawancin hannunsu ne, ina ji sun sa hannun a leda ne ko ya ne kansu ne fashe ba ɗaya, ɗayan hannun shi ya fashe ya kakare. Yanzu muka kai tsoron ma zuwa gidansu, wa'incan kuma suna asibiti, biyun tsoron su biyun kuma suna sun jikata sosai dai, ba su ma wasu ma ba su iya magana.
Rundunar 'yan sandan jihar Adamawa ta bakin kakakinta SP Usman Abubakar ta ko tabbatar da faruwar lamarin, ko da yake kawo yanzu ba wani ko kuma wata kungiya da ta dauki alhakin tashin bom din, to sai dai kuma wannan na zuwa ne yayin da hukumomin tsaro ke gargadin cewa bayanai na nuna cewa 'yan ta'adda yanzu fa na sauya salo, wanda don haka ne ake gargadin jama'a da kula musamman a wuraren hada-hadar jama'a da kuma wuraren ibada, kamar yadda kakakin 'yan sandan ya yi karin haske.
Ina don da sa lura a kuma musamman irin yaran da ake bara su kuma suna yawo karazu din nan, iyaye kowa gida kowa inda da ya ka san akwai tsaron yara kan gaja musu kunni, yana mu'amala da mutane ba su sani ba ko su karbi abin da ba su sani ba, hannu wanda ba su sani ba, a makarantu da masallaci kafin da kun suna da inda ya fasa mutarar mutane a zanga fatattar mutane a zanga fatattar da juna kuma ci gaba da sa ido yayin wayar mobile aikin da wannan
Ibrahim Abdulaziz sashin Hausa numbar Amurka daga Yola a Najeriya.
To Allah ya kyauta a gaida Ibrahim Abdulaziz. Gwamnatin jihar Kaduna ta ce yanzu haka tana ci gaba da kokarin ganin an kamo matasan nan da suka tara taro a garin Kaduna suka ba da umarnin dukkanin yan kabilar Iba da ke arewacin Najeriya su bar yankin. Babban mai bayo gwamnan Kaduna shawara kan harkokin kafafen yaɗa labaru Malam Samuel Arwan ya ce tunan ma'aikatar shari'a da kuma jami'an tsaro suka dukufa wajen nemo matasan.
To dai bayan gwamnatin jiha karkashin jagorancin mai girma gwamna Malam Nasir Ahmed El Rufai ta yi nazari akan wannan abin daga bisani ta ba da dokar cewa duk mutane wanda suka yi wannan abin da muke batu akai a nemo su a kamo su a musu bincike a kuma gabatar da su a gaban shari'a babu sani babu sahu babu wani batun la'akari da addinin mutum ko kabilar sa ko ra'ayin siyasar sa duk dai wanda suke cikin wannan abin gwamnatin jiha ta riga ta umurci ma'aikatar shari'a ta jihar Kaduna da ta yi gaggawa ta zayyana caji ta kuma duba duk inda suka wa dokokin ƙasa da kuma ta jiha karan tsaye za a musu shari'a.
To ko yanzu yanzu akwai wani labari game da kama waɗannan matasa? Wannan ce tambayar da na yi wa kakakin rundunar 'yan sandan jihar Kaduna ASP Usman Aliyu.
Duk wanda muka samu da yin wani aiki ko kuma yunkurin yin wata aika-aika da za ta kawo barazana ga rayuwar wani tabbas za a ɗauki matakin da ya dace da shi kamar yadda doka ta tanada.
Wani hali ake ciki game da wannan umarni na kawo matasan yanzu a jihar Kaduna?
To kamar yadda dai na gaya maka wacce ita ce matsayarmu kuma a shirye muke duk wanda ya saba wa doka za mu sa kafar wando ɗaya
da sai dai kuma da alamu sanarwar kamo matasan da suka ba da sanarwar 'yan kabilar Iban su koma gida cikin watanni uku ba ta sanyaya gwiwarsu ba domin kuwa mai magana da yawun ƙungiyoyin matasan da suka yi wannan taro Komar Abdulaziz Suleiman ya gaya wa muryar Amurka ta wayar tarho cewa
to mu dai ba wani ba mu girgiza ba akan wannan matsayi da muka tsaya saboda mun san al'umma muke ma wannan aiki kuma al'umman da muke ma muna ganin irin yanda suka anshi wannan abu da muke yi su kuma sun faɗi abin da yaci wannan shugabannin su ba su hana su ba ba su ja masa kunni ba mu shugabannin mu ba su ce wani abu kwanan baya IPOP din nan cewa suka yi a yanyanka Hausawa da Yarbawa amma ba wanda ya ce musu ku bari.
Isa Lawli Kara muryar Amurka daga Kaduna a Najeriya.
A gaida na Ikra, Sifetin 'yan sandan Najeriya Ibrahim Idris ya ce ba a kai ga kama kowa ba cikin matasan. Ga ta bakin ministan shari'ar Najeriya Abubakar Malami a wannan rahoton da Nasiru Adam Alhikaya.
Kowane ɗan ƙasa, kowane ɗan Najeriya yana da haƙƙi kan tsarin mulki na ƙasa na zama a wurin da yake so, a lokacin da yake so, a kuma cikin yanayin da yake so.
Ana samun masu ra'ayin kiran tamkar tauna tsakuwa ne don aya ta ji tsoro, don yadda 'yan ƙabilar Ibo ke dagewa don neman ɓallewa daga Najeriya. Tsohon shugaban jam'iyyar ACN na Katsina Ibrahim Maidabino ya buƙaci gwamna Nasiru El Rufai ya janye umarnin damƙe matasan.
Saboda an sha cin mutuwa a kwalliya an mamu cin zarafi iri-iri mutanen ba su ce komai ba. Wannan yaron sun taso shi ne na gani ana aje mutum yana aje mahaukacin karen gidan shi saboda mahaukacin karen gidan wani. Da in ya ci zo ya taso zai cuje ka kai ma ka sakan mai wannan kara. Kar wa'annan mutanen su ma in sun taso suna surutan su wa'annan su yaran su zai zaizai su za su iya ba su amsa. Saboda in ka lura abubuwan da suke aya akwai rashin hankali da yawa. Ba wanda zai iya ba da irin wannan hankalin da wannan amsar daidai da su sai wa'annan yara. Amma an waye gari yau ana ta ci mu mutuwa a kwalliya ba wanda ke magana kuma shugabannin ba su cewa komi ko ba su iya yin komi sai an waye gari waɗansu sun taso suna neman kare mu mutuncinmu da nasu. Amma kuma sai abin yanzu ya zame musu hitina.
Wasu kuma irin su matashin lauya Barisa Abubakar Kurawa na ganin gurguwar dabara ce don ta kan iya kaiwa ga shafar 'yan arewa da ke zaune a yankin kabilar Ibo.
Akwai irin abubuwa da shi kamar wannan bawan Allah Mejo Hamza Al-Mustafa ya kan yi na samar da zaman lafiya tsakanin matasa da sauransu. Ya taɓa yin wani taro a baya ina fito a Owen wanda ya tara ƙungiyoyin matasa gaba ɗaya suka zo suka haɗu lokacin da a sayar da kuba da wasu mutane suke ta zagin arewa ɗin nan ya zamanto cewa wannan maganganu sun tsaya a wannan lokaci. To ina ga inda zai wani tsara yin wani yunkuri irin wannan da zai kira ɓangaren matasa na Ohanaeze da ɓangaren matasa na arewacin Najeriya da ɓangaren matasa na 'yan Niger Delta misali har na ɓangaren Yarbawa ma don a warware irin wannan matsalolin saboda a kaucewa afkosa a nan gaba.
Shugaban jam'iyyar Abga ta Ojukwu a jihar Neja Musa Liman ya ce suna zaune lafiya da 'yan ƙabilar Ibo a yankin, don haka wannan kira ba zai yi wani tasiri ba.
Duk wani abu da ba zai kawo zaman lafiya ba a ƙasar nan, to ba ma goyon bayan shi, don wannan ba tanadin abin da zai kawo zaman lafiya ne a ƙasar ba. In ka duba abin da muka ɗauke su tsararru ne, babu wani basarake na Ibo da ya taɓa fitowa a kafafen watsa labarai ko kuma wani gwamna ya ce yana neman a raba ƙasar nan.
Nasiru Adamaili, kamarar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Nasiru, har yanzu dai ana tare da sashen Hausa na muryar Amurka ne a nan birnin Washington DC, wanda yanzu haka agogon mu ke cewa karfe 1:15 na dare. Ga shirinmu na gaba.
Lafiya uwar jiki babu mai fushi da ke, wannan ko shakka babu. Za mu dubi wani sabon bincike da masana suka kirkiro da kila ya jagoranci samun magani ko kuma magungunan jinyar kanjamau, kafin ku ji amsar wasu daga cikin tambayoyinku na kiwon lafiya. Masu sauraron lafiya uwar jiki, assalamu alaikum. Jummai Ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin. Masana kimiyya a jami'ar Pittsburgh nan Amurka sun kirkiro wani sabon bincike da kila ya jagoranci samun magani ko kuma magungunan da za su kawar da kwayar cutar kanjamau kwata-kwata daga jikin wanda ya kamu da ita. Jinyar da ake bayarwa yanzu suna rage yawan kwayar cutar a jikin mutum zuwa matsayin da ba a ganin su. Duk da haka, wasu kwayar cutar kanjamau kan oye ko kuma silamu. Suna shirin sake kunno kai idan mutum ya daina jinya ko kuma shan magungunan da yake yi. Abokin aikinmu na sashen Turanci, Jody Kapuwa, shi ne ya tsara wannan rahoton. An samu ci gaba sosai wajen jinyar kanjamau. Idan aka yi la'akari da da can, duk wanda ya kamu da cutar tilas su rika shan kwayoyin magani har 30 a kulliyome, al'amarin da ke tattare da aibu. Sai ga shi kwanci tashi aka ce ba wuya wajen Allah. Yanzu duk mai fama da cutar kanjamau magani ɗaya kurum zai sha a rana. To amma a yayin da magungunan jinyar kanjamau suna sawa duk wanda ya kamu da cutar ya gudanar da rayuwarsa kamar na kowa, har yanzu babu maganin wannan cuta. Kwayar cutar kanjamau kan oye ne cikin kwan halittan da ke kare bani Adamu kamuwa da cututtuka da kuma cikin kwalkwalwa da kuma wasu fannoni na jiki. Sa'annan kuma sai an yi gwaje-gwaje masu tsada na tsawon makonni 2 kafin a samu sakamakon gano kwayar cutar a jikin wanda ya harbu da ita. Sai gashi yanzu masana kimiyya a jami'ar Pittsburgh na Amurka sun kirkiro sabon binciken da za a gudanar cikin sauri kuma babu tsada da ake kira TZA. Wannan bincike kan gano kwayar halittar kanjamau da ta farfado daga laman da ta yi. A cikin mujallar kiwon lafiya ta Nature Medicine aka wallafa sakamakon wannan bincike. Dr. Palgumi Gupta shi ne ya jagoranci wannan binciken. Ya yi bayanin abin da ya sa magungunan da ake da su yanzu ba su kashe kwayar cutar kanjamau da kan yi lamo.
They go into these CD4 cells and they don't do anything. They do not express the protein, they do not express the virus.
Ya ce sukan shiga kwayan halittar CD4 kuma ba su yin komi, ba su bayyana ababen gina jiki ko kuma kwayar cuta. Sannan kuma jiki ba ta da hanyar sanin kwayar cutar ya shige ta, kamar dai barawo ne da ya boye cikin wani gida. Ba za ka gan shi ba balle ka kama shi, kuma ba za ka iya kashe shi ba. Kwayar maganin zai iya yin jinya ne idan kwayar cutar ta bayyana kanta. Idan ba ta yi komai ba, ta laɓe ko kuma ta yi lamo, kwayar magani ba zai iya kai mata hari ba, balle nan kasa ta. A saboda haka Dr. Gupta ya ce ana buƙatar sabbin magunguna da za su hana kwayar cutar kanjamau da ta laɓe ko kuma ta yi lamo, wato da za su iya kai mata hari, domin a gano ta kuma a yi jinya. Sabon gwajin TZA kila ya tantance nasarar jinyar ta hanyar auna yawan kwayar cutar da ta rage idan ta rage. Ba a dai san lokacin da za a samar da waɗannan magungunan ba. To amma Dr. Gupta ya ce yanzu ana gwajin magunguna iri biyu. kuma sakamakon farko da aka samu basu karfafa gwiwa ba. To amma akwai wasu magunguna kuma iri uku da ake kirkirowa. Haka ne, yanzu kuma sai amsar tambayoyinku na kiwon lafiya. Likita, na fatar kana lafiya.
Alhamdulillah, ina lafiya Hajiya.
To likita, a makon jiya ba mu samu damar amsa dukkan tambayoyin da Chief Warrant Officer Nasiru Ado ba lokaci ya kure ga tambayarsa ta gaba. Yace yana son ka mishi bayani game da ciwon baki ko kuma a ce gum disease yanda ya faɗi. Yace wasu hakoransu kan zube me yake kawo haka?
Abinda ke kawo ruɓewan baki da sauran wani lokaci yawancinsa na farko rashin tsafta sosai.
To.
Domin abinda ke kawo wannan gum disease ko ruɓewan baki shine akwai kwayoyin da ake kira bacteria. Ka shiga bakin sai ka ga in su shiga ɗin sai kullum sai ka ga kowane lokaci baki mutum ko kaya asawaki ne ko broshi kai zai ta ji. Ya faruwa dole mutum yana tsaftace bakinsa kowane lokaci. Kuma akwai waɗansu inda wannan ya tsanani wani lokaci akwai waɗansu rukunan magunguna da ba su samu sosai amma yawanci abin da ke kawo wannan shine rashin tsafta.
To ya ce wasu sukan wanke wa bakinsa da lemun tsami da kuma gishiri. Wai wannan zai iya warkar da ciwon?
Wannan ba zai warkar da ciwon ba zai dai rage tsananin daukan baki amma abin da ya kamata shine kowane lokaci mutum ya rage wanke bakinsa in dai tsanani akwai magunguna da za a rinka ba likitoci ke ba mutane sun ka kuskura bakinsa amma kowane lokaci dole ka rinka wanke bakinka da safe da yamma ko kuma abin da ya fi amfani shine kowane lokaci mutum ya ci abinci ko da asawaki ne ko da broshi wanke bakinsa.
In ta yi tsanani za a iya wani abu ko kawai shi ke na sai dai hakorin mutum ya zube?
A inda ya tsanani akwai abubuwan da za a rinka ba mutum ya rinka zuwa wurin likitan hakori a rinka duba shi akai-akai mai kawo wata uku. Shida ko lokaci ana duba ana taimakon sa ana wanke masa bakin akai a wanke shi sosai da irin na'urori din nan.
To.
Amma dole mutum ya tsaftar bakinsa.
To Allah ya sauwaƙe.
Amin amin.
To sai kuma buba mai goro a can gashuwa. Ya ce me ke kawo fasan kafa?
Abin da ke kawo fasan kafa kin san kafan ko fatun jikin ɗan yana damshi.
Eh.
Ko ya damshi to akwai ɗan zuwa ɗan da rashin damshi ɗin zai bushe in ya bushe sosai sai kafan ta son fashewa. To abinda kamar na abinda ake aka akwai irin mai musamman da aka sa mutane su rinka gogewa sannan in suka sa mai ɗin za su sa abu mai kamar safa su kwana da shi yanda zai fatar.
To saboda haka idan mutum ya fuskanci yana da wannan matsalar ya tabbata ne kawai ko da yaushe kafan shi na da nashi koko sai ya je gun likita an bashi wannan man.
In dai ya tsanani dole ya je wani likita a duba shi so. A bashi wannan ma amma kuma zai iya taimakawa mutum ko lokacin yana da wannan rinka shafa ko ma basilin ne da safe ko lokacin ko zai kwanta sa basilin sai dan sa safa shi din a ciki.
To kazanta na da nasaba da faso?
Eh kazanta shi ma kazanta na da shi ma na kawo shi dole mu tsaftar kafar mu.
To Allah ya sauwaƙe.
Amin amin.
To Malam Hudu Muhammad Bello a can bakin kogin Danga shi kuma yace wa mike haddasa jiri ne shin yana da nasaba da karancin jini ne a jikin ko kuma ciwon hawan jini?
To akwai abubuwa da yawa da ke kawo jiri a Hajiya.
To
a wani lokaci sha'anin hawan jinin mutum kuma wani lokaci in jinin yana kawo jiri kuma akwai waɗansu mutane waɗansu yanda abubuwa akwai waɗansu abubuwa da ke cikin kanmu cikin kunnan mu ta ciki wanda ke sa muke ganin jiri kuma waɗannan wani lokacin waɗannan ba su bai aiki yanda ya kamata to shi ma yakan sa mutum ya jiri wani lokaci akwai waɗansu magunguna da muke sha duk suna sa mu yi jiri.
To ciwo saboda haka jiri yana da alaƙa da ciwon hawan jini kenan?
Eh wani lokaci in dai kana jin jiri da yawa to kowane lokaci haka to ya kamata ka je a duba ka.
To ƙarancin jini kuma a jikin mutum fa?
Eh shi ma na kawo shi.
To amma
idan akwai kuma ɗansu kamar ɗan sankaran da ke cikin ƙwaƙwalwar ɗan adam shi ma wannan yana kawo ciwon jini kina ka sa mutum ya ji jiri sosai. To in dai mutum na jin jiri kowane lokaci ya kamata ya saurari jinin likita a duba shi.
Inda
a tabbatar da abin da ke faruwa don akwai abubuwa da yawa da ke sa wannan.
To in aka je sai an yi bincike an gane kuma za a iya bada magani ko?
Eh aka yi bincike aka sa ana iya ba mutum magani.
To yayi wata tambaya cewa wai me ke kawo ciwon hakori ne?
To ciwon hakori abin da ke kawo hajji abu na farko da ke kawo ciwon hakori shine rashin tsafta hajjiya.
To
dole mu rinka wanke bakin mu ko da brush ko asawaki dole ka rinka mutum ya rinka wanke bakin sa. In ba ka wanke bakin ka to duk abincin da muka ci yakan makale a hakoran mu. To wannan makale din nan to akwai kwayan cuta wanda muke kira bacteria su makin sun nasu sai su ji daɗi kamar gidansu kenan. To in yanzu mai yawa to zai kawo ciwon baki ko kuma ciwon ƙurinka.
Kamar dai tambayar da Nasiru Ado ya game da ciwon baki din da yace gombe zai to kusan da ɗaya ne kenan ko?
Eh amma hakorin domin dole mutum ya rinka tsabtace bakin sa.
To
dole mutum ya rinka tsabtace bakin sa.
Likita ciwon basir yakan sa cikin mutum ya kule ne?
Ciwon basir wani lokaci yana kawo ciwon mutum ya kule hajiya eh.
Dan yayi tambaya ne akan cewa meye maganin basir?
To basir da abin da yanda muka tabbayana ko da basir maganin sa akwai abubuwa da ake yi akwai lokaci akwai mai da ake ba mutane su sa a wurin bayan gida din ya rage kumburin su da kaikayi wani lokaci abubuwan da muke ci kuma mu sai mu canza don kin sau dan su abubuwan da muke ci sukan sa mutum ya kamar cikin mutum ya kumbure kuma in ka zo bayan gidan zaka inda yazo fito yana ciwo kwarai da gaske to ya danganta kuma in ka ga abubuwan da kake ci suna kawo wannan sai ka canza din da kake ci.
To yakan yi tsananin da sai an mutum aiki?
Akwai ɗansu in ya tsanani jin yakan fito kamar yana lilo da in ya so mu haka kuma yana jini to dole ka je a yi maka aiki.
To Allah ya sa mu yi.
Amin amin.
Wato iyakacin abin da za a iya yi kenan.
Eh iyakacin abin da za a iya yi kenan eh.
Kuma kamar yadda ka ce idan mutum ya fahimci cewa in ya ci wasu abin kayayyakin abinci suna sa cikin shi ya kule kuma yana sai ya daina kenan.
To kuma shi ma ba su ɗan kuma da akwai masu ma'aikata da suke aiki suna zaune kowane lokaci dindindin. To shi ma yana iya domin zama wuri ɗaya. To inda kana irin wannan aiki ya kamar akai-akai ka daɗe.
Wato maimakon ka zauna ka daɗe ka riƙa tashi kana miƙewa kenan.
Eh kana miƙewa kan taimaka.
To Allah ya sauwaƙe.
Amin.
To likita lokaci ya fara ɗaga mana hannu a saboda haka nan za mu sallama da masu sauraronmu sai kuma shirinmu na gaba idan muna rare da lafiya. A halin yanzu kuwa a madadin
Dr. Lada
Jummai Alice daga nan birnin Washington DC nake fatar a huta lafiya.
To madalla albarkacin watan Ramadan ga karatun Alkur'ani mai tsarki.
Ismi Adam Mustafa Jibrin fi madrasati al-Ansar Islamiyya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم.
الله أكبر. Da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai a takaice.
Daraktan hukumar binciken manyan laifuka ta Amurka FBI da aka kora James Comey ya ce shugaba Donald Trump ya nemi ya yi masa biyayya ya kuma buƙace shi da ya daina binciken da ake gudanarwa kan tsoho mai ba da shawarwari kan harkokin tsaro Michael Flynn. Comey ya shaida wa 'yan majalisa cewa bayan da shugaba Trump da muƙarrabarsa suka bayar da wato hujjar da suka bayar kan dalilan korarsa sun ɗaure mishi kai. Ya ce gwamnati ta zaɓi ɓata man da kuma musamman hukumar FBI suna cewa tana cikin rudani kuma wai ba ta da shugabancin kwarai kuma ma'aikatan ba su da ƙwarin gwiwa kan shugabanta. Dukan wannan ƙarya ce kuma na yi nadama ganin cewa an shantalawa Amurkawa ƙarya. Masu kada ƙuri'a a Burtaniya sun kawo wa jam'iyya mai ra'ayin 'yan mazan jiya mai mulki ta Prime Minister Theresa May koma baya a zaben da ta nema a gudanar da nufin neman goyon bayan tattaunawa da za a yi dangane da ficewar ƙasar daga ƙungiyar tarayyar Turai.
Masu sauraron mu, anan muke a ƙarshen shirin namu na yanzu, sai kuma can an jima kaɗan da hantsi idan Allah ya kai mu, za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Grace Alheri Abdu da ta ni gabatar da shirin da kuma CD wanda ya haɗa shirin da ba da umarni don ma injiniyan mu na yau. Ni Sarfil Hashim kuma daga nan birnin Washington DC ke cewa sai an jima kaɗan. Salamu alaikum.